الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم تنادى اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da arzikin hallara wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun alqur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na tunawa da malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama
amin
masallacin da yake nan a unguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 20 daidai ga watan Ramadan kuma majalisinmu na 20 kenan a cikin wannan wata na alfarma wata mai albarka wata Ramadan shekarar hijira 1447 wanda kuma yake daidai da 9 ga watan 3 miladiya shekara 2026 muna karatu a cikin suratul hijr mai albarka kamar yadda muka yi kwantai na takardu jiya yau zamu biya bashi insha Allahu ta'ala wannan ga wata takarda naira 5000 ce a cikin ta a asusun marayu mai wannan sadaka yana tawassuli da wannan sadaka tasa wace ce Allah ya bata lafiya
amin
ubangiji Allah ta'ala ya sauke sadin ya ta kafara ce Allah ya bata lafiya sannan wannan ma neman addu'a ce dangane da wani ibtila'i da ya shiga wasu marasa tsoron Allah sun yi masa kutse a cikin asusunsa na banki sun yi masa barna mai yawa to ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsananta rabo
amin
Allah madaukakin sarki ya kwato maka hakinka ya dawo maka da dukiyarka
amin
kuma Allah ya kara maka da alkhairi akan haka Allah ya kara tsayawa kiyaye na gaba
amin
menene hukuncin matar da take shiga makota don karatu ma'ana a rinka koya mata ba tare da yardar mijinta ba misali ta tambaye shi za ta rinka zuwa bai amince ba ita kuma a duk lokacin da baya nan sai ta na zuwa a daura mata bai halatta ba bai halatta ba kataba wa kanta fatawa yawa miji yana da karfi sosai akan al'amarin ban yi tsamanin jahilcinta jahilci ne irin wanda dole sai ta fita ta ji an dora mata karatu ba domin ba lalle ne a ce Fatiha take koyowa ba inda tana da gurgurdan abin da za ta yi sallah da shi to abin da ya doro akan haka to sai da izinin mijinta sai ta lallaba shi ta samu izini wannan shine abin da yake wajibi wannan kuma shi wannan jiya mun gabatar shine mai babban riga Allah ya biya maka bukatunka ya daukaki dukiyarka ya inganta kasuwancinka
amin
wannan kuma yace da misali ka zo masallaci ka samu mutum biyu sun zuwa uku suna sallah sai ka zo ka samu sun yi raka'a biyu sai ka jona sahu sai sallar liman ta sai alwalar liman ta kare sai ya jawo ka to sai kuka karu sai ku kara raka'a biyu to a lokacin liman yayi biyu kenan su kuma na baya sun yi hudu to a wannan tahiyar ya za a yi ya kuma yadda ake haka za a yi mana yadda ake haka za a yi mewa an fahimta shi da aka jawo shi raka'a biyu sun kubce masa, da aka jawo shi raka'a biyun da yayi na farkon sallar sa ne, su kuma waɗanda ya samu da yayi raka'a biyu sun cika hudu, ko ba haka ba? To nace yadda ake yi za a yi, me yadda ake yi za a yi? Tashi zai ci gaba da sallar sa, su kuma su jira shi, su jira shi, in ya gama sallar sa ya sallama, sai su sallama, ba za su miƙe ba, ba shi ne ba haka ake yi ba? Aya kuri yake cewa yana neman addu'a wajen malam da ƴan uwa, Ubangiji Allah ya yi masa abin da ke damunsa, to Allah ya yi maka abin da yake damunka.
Amin.
Tambayar sa kuma ita ce, idan mace ta sa robar tazarar haihuwa, to malam rai da mutuwa, idan ta mutu da ita a jikinta, ya za a yi, kuma me hukuncin haka? Ya kuwa? Abin da ban fahimta ba, cewa me hukuncin hakan, mana ta mutu da robar tazara, cewa ko ta mutu da laifi, ko kuwa ya hukuncin abin ne ta da robar tazara, ko kar abin ne ta? Tambayar kusan amfaninta ba shi da wani yawa. Abu ne a jikinta, kuma a cikin namanta, kuma ta mutu, shi kenan, haka za abin ne ta da shi mana. Idan lokacin da ta saka dama ya halatta ta saka, ta bi ƙa'idojin sakawa, to ba ta yi laifi a shari'a ba, don haka ba ta mutu da abu mai laifi a jikinta ba. Sannan kasancewar abin da ke jikinta baƙo ne, ba zai sa a ce za a yanka hannunta a ciro shi ba, haka za a binne ta da shi. To in kana tambayar za a binne ta da shi ko ba za a binne ta da shi ba, amsa shi ne za a binne ta da shi. In kana tambayar cewa to ta mutu da haram a jikinta ko da halal, sai a ce idan ta saka a matsayin halal, haka in ta mutu da shi halal ne. Tunda abinda malamai suke cewa abin maganin tazara, in dai an gina shi akan tsara haihuwa ne, ba haramun bane ba, kuma sannan wajen yin sa aka yi da izinin miji, kuma aka yi shi da shawarar likita yadda ba zai cutar ba, shikenan an ketare dokar shari'a, an tsallake abin da shari'a take gudu. Tambaya ita ce, menene hukuncin wanda ya sami tahiyyar sallar juma'a, yaya zai rama? Azahar zai yi. Wanda ya samu tahiyyar ranar juma'a, an yi sallama, an yi tashi, raka'a hudu zai, amma ba zai sake iqama da kabbara ba. Yadda ya shiga juma'a da wannan niyyar, to haka zai yi raka'a hudu, kuma shikenan, ta isar masa. Menene hukuncin macen da take bin masallaci sallah, ita kuma tana cikin gida? Ba a bin masallaci sallah daga cikin gida, sai dai idan gidan yana jikin masallacin ne ta yamma, sannan kuma ya zama an mayar da shi gurin sallah, ba wai ita a barandarta ko kuma a ƙwaryar ɗakinta ta biyo masallaci sallah ba. Idan gidan maƙocin masallaci ne ta yamma da masallaci, a ɗamfare da masallaci, sannan suka mayar da shi masallacinsu na mata, mana duk wacce za ta yi sallah za ta zo ne a haɗa sahu a yi sallah a wajen, to wannan zai yiwu, saboda sun mayar da shi masallacin mata kenan. Amma idan ana nufin waccar a gidancan ta tsaya a taburmata a baranda, waccar a gidancin daga falanta ta tsaya ta bi masallaci, waccar a ɗaiɗai ta gidaje daban-daban, a wannan kan sallar ba ta yi ba, domin ba wacce gidanta zai zama masallaci. Masallaci baya yiwuwa sai da sahu. Wannan kuma tambayar sa ita ce, shin ya halatta mace ta ƙauracewa shimfiɗar mijinta saboda rashin sauke haƙƙoƙin da Allah ya ɗora masa? Mijin da ko yunwa cikinka bai kashe maka ba, amma yake ikirarin za ku haɗu a gaban Ubangiji akan haƙƙinsa. A ƙarshe tana roƙon malam da ya yi wa maza masu irin wannan hali nasiha. Zance da ya fito fili.
to tace menene hukuncin mijin da ya kaurace mata, kuma ta zauna tana cewa mijin da ko bai ko inda ta shiga masifa kuma a cikin tambayar. To kaga ta nuna ita ce victim din kenan. Wani lokacin haka mata suke yi, ba za ta iya daurewa ta maka tambaya ta ɓoye kanta ba. Sai ta ce maka malam alal misali idan mutum kaza 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 kaza, tana cikin bayani sai ka gane ita ce. Kuma idan tana ƙoƙarin ta rufe ne cewa ba ita bace ba. To baya halatta mace ta hana mijinta haƙƙinsa na auratayya da ita saboda dalilin wasu haƙƙoƙinta da shi bai sauke ba. Inda ana kakarar haƙƙoƙi da ba zauna lafiya ba. Tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana shine ku sauke haƙƙin da yake kanku, ku roƙi Allah naku. Ku haƙƙin da yake kanku da ake binku ku sauke shi. Ku naku da ba a baku ba ku roƙi Allah. Allah ya muku hanyar da za a baku haƙƙinku. In kuma ba a baku ba, Allah ya biya ku ranar gobe kiyama ko ya karɓa muku. To wannan ita ce hanyar musalama. Amma ba wai idan an hana ka haƙƙinka kai ma da ƙarfi kai ma ka ɗauko hanyar da sai ka karɓi haƙƙinka da tsiya-tsiya ba. Wannan ba zai haifar da ɗa mai ido ba, ba zai haifar da zaman lafiya ba, kuma ba zai zama maganin matsala ba. To a yi haƙuri, a ba shi haƙƙoƙinsa, idan ta gagara akwai hanyoyi da ake bi don neman haƙƙin. Ko a nemi sulhu da shi, ko a nemi waɗanda suke da iko da shi manyansa, ko kuma a je wajen shari'a ta shiga cikin lamarin ta yi bincike a samar da matsaya. Idan ba za a iya rayuwar a haka ba, amma ɗaukan fansa da ɗaukan haƙƙi da ɗaukan doka a hannu, wannan ba zai warware matsala ba, sai dai ya ƙara dagula rayuwar kuma. Ƙarshe ku zo ku rikita gidan, ‘ya’yanku su zo su dinga rayuwa a cikin wahala, wanda hakan ba shi da amfani. Yawwa, so mace a taƙaice ba ta da wannan haƙƙin. Mace tana da haƙƙin hana miji haƙƙinsa na auratayya ne a mahalli guda ɗaya. Suka ce idan aka ɗaura aure bai ba ta sadaki ba, ta ga yana mata hanya alamar ba zai ba yaudarar ta zai yi, to tana iya ta hana kanta sai ya yi lakada, sai ya cashe mata sadaki ko ya ba da wani abu. To a daidai wannan gabar kafin ta fara yadda da shi, to tana iyawa a dalilin haƙƙinta. Amma idan ta fara yadda da shi, to ba ta iyawa a dalilin haƙƙinta, sai dai ta nemi haƙƙin nata ta hanyoyin da ake neman su a shari'a. Allahu ta'ala a'lam. Allah ramma jiya mun yi karatu zuwa aya ta 83 zuwa 84, da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin mutanen annabi Salihu, mutanen annabi Salihu masu taguwa, wanda Allah ta'ala ya saukan musu da azaba ta tsawa da safe ya hallakar da su. Allah ya ce abin da suka kasance suna aikatawa bai wadatar da su ba a wannan rana, bai musu amfani ba. To yau za mu tashi faɗin Allah ta'ala, wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
Ubangiji ta'ala ya ce wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la'atiyatun fastahi as-safha al-jamil inna rabbaka huwa al-khallaq al-alim. Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq, ba mu halicci sammai da ƙasai, wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su ba, illa bil haqqi sai da gaske. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun, kuma lallai al-qiyama ita ce as-sa'a, la'atiyatun tabbas mai zuwa ce tana tafe faffahi safhal jamil kai kuma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka kauda kai kai yafiya yafiya mai kyau inna rabbaka lalle ubangijinka huwal khallaqul alim shine kwararran mahalicci kuma masani anan bayan Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin al'ummomi da suka shude ya dauki mataki a kansu sai Allah ya sake dawo da mu zuwa ga rububiyarsa madaukakin sarki Allah shine mahaliccin sammai da ƙasai da abin da ke tsakanin su Allah ya ce ba mahalicce su ba sai da gaske ma'anar da gaske ba wasa muke ba kuma ba kawai almabazzaranci bane ba kuma ba haka kawai bane ba manufa shi yasa a wani wuri Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lilladhina kafaru minan nar ba mahalicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su haka a banza ba dhalika dhannu alladhina kafaru tsamanin cewa a banza aka yi haka to zaton kafirai ne shi yasa idan suka zo kan tudu suka sha iska suka sha iskar duniya suka samu walwala sai su dauki tsageranci su ƙaryata Allah su ƙaryata manzannin Allah sannan su ce mutuwa muke muna rayuwa ba mai tashin mu ya muna hisabi idan an zo musu da aya domin a kafa musu hujja sai su ƙaryata wannan aya kuma koda ayar ko ta gani da ido ce mai ban mamaki irin wanda muka karanta a baya kamar tagor annabi Salihu wannan ba zai hana su kememe su girman kai da taurin kai su ce ba za su karba ba to Allah madaukakin sarki yace su ne kafirai suke zaton sama da ƙasa a banza ne domin in ba haka ba ai ko sama da ƙasa da halittar kawunan su da ababen more rayuwa da suke gani ya isa su fahimci cewa wannan abun ba a banza aka yi shi ba wannan abun akwai wani ba ƙasa akwai ranar da za a karbi haƙƙi wanda yayi wannan halittar kuma ya ajiye waɗannan halittun kuma ya tara wannan jama'ar ba zai yi a ce haka kawai wannan wasan kwaikwayo bane ba Allah ya ce zalika dhannul ladina kafaru sai dai kafirai suke zaton cewa kamar drama ce duniya kamar wasan kwaikwayo ne duniya wailul lilladhina kafaru minan nar Allah ya ce bonan wuta ya tabbata ga waɗanda suke kafirai Allah ka tsare mu daga wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma cewa cikin suratul dukhan wama khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharuhum la ya'lamun Allah ya ce ba mu halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakanin su ba la'ibina muna masu yin wasa kawai saboda tsabar iko da kudura sai muka yi abin kawai wasa wargi a'a ma khalaqnahuma illa bil haqq Allah ya ce ba mu halicce su ba sai da gaske gaskiya muke da gaske muke akwai manufa walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai mafi yawan su ba su sani ba don haka mai imani wajibi ne ya gaskata Allah madaukakin sarki cewa Allah bai yi halitta don wasa ba Allah baya wargi law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna Allah ta'ala ya ce da a ce mun nufi a ce mu yi wasa mu turo annabi mai wasa annabi mai wargi da mu ma an ga mu da wargi ai don haka Allah baya wasa Allah baya wargi yana abu ne bil haqq da gaskiya don haka mu ma kar mu mayar da rayuwar nan ta zama drama kar mu mayar da rayuwar nan ta zama wasa domin wasu haka suka mayar da rayuwar sun mayar ta drama sun mayar ta wasa in ka dubi ayyukansu basu yadda za a yi tashin alkiyama ba, basu yadda za a karɓi sakamako ba, saboda wanda zai shagala gari ya waye bai san ina zai je ba, bai san me zai aikata ba, ba shi da wani tsari la a duniyarsa wala a lahirarsa, zai ci ya sha ya yi ta ihun banza, ya yi ta yawon banza, ya wuni haka ya je ya yazu kamar buhu, ya kwanta ya bacci, ya tashi kuma duniya irin rayuwar jiya, to wannan ya ɗauki rayuwa fim, ya ɗauki rayuwa wasa, ya ɗauki rayuwa wasa kenan. Me yasa ba za ka tanadar wa kanka ba duk abin da za ka yi ka yi shi da gaske, in makaranta za ka yi ka yi da gaske, in aiki za ka yi ka yi da gaske, in kasuwanci za ka yi ka yi da gaske, in sana'a za ka yi, kai kafinta ne ko kai lebura ne ko kai tela ne ko kai majini ne ko kai direba ne ko kai menene, ka yi da gaske, kar ka sa wasa a cikin al'amuranka. Wasu haka suka mayar da rayuwar wasa, wani Allah ya rufa masa asiri ya bashi basira, ya iya gyara, gyaran rediyo ko gyaran talabijin ko gyaran sola ko gyaran nefa ko amma gala-gala ne. Ba zai iya zaunawa ya yi abin kirki ba, za ka ji ana cewa in ya yadda zai maka to babu mai gyara kamar sa, amma za ka iya ka kai masa ya yi wata uku bai yi ba saboda galauci, baya yi da gaske, kuma in an duba rayuwarsa babu wani abu da yake yi da gaske. Wani tela ne baya yi da gaske, wani kafinta ne baya yi da gaske, wani ɗan kasuwa ne mai shago baya yi da gaske. Gashi nan sai kaga kasuwanni idan ka je garuruwanmu na musulmi sai kaga wanda ba musulmi sun kwace manya-manyan kasuwa, wanda ba ma yi da gaske. Kana neman kayan gini a ce sai in yamurai, in kana neman chemist a ce ma sai in yamurai, kana neman spare part a ce ma sai in yamurai, in kana neman kaza a ce ma sai in yamurai. Mutanenmu ko sun fara sai mutum ya watsar, sai a ɗauko yaro a ɗora shi akan dukiya ana so a gina masa rayuwa, a gina masa future, sai watsar ba zai abin kirki ba, ya ta raba wa ƴan mata kuɗin, yana sayan waya, yana sa musu data, yana sa musu kati, yana wayar da haka duk ya lalata al'amuran, a zo a kore shi a fatattake shi, shike ne zai samu abokansa akan benci su zauna kuma su ta rashin mutunci. Babu tsayawa a yi da gaske. Allah bai gwada mana haka ba. Allah ya gwada mana shi in zai yi da gaske ke, ba kana ganin mutuwa ba. Ka taɓa gani wani ya mutu da wasa? Allah yana gwajin mutuwa. In zai kawai yake yi, ba wani abu da Allah yake yi da wasa, komai da gaske yake yi. To kuma tarbiyya ce yake mana, don me mu za mu riƙa yi da wasa? Ba daidai bane ba. Ka riƙe sana'arka ka yi ta da gaske. Yi da gaske ya haɗa da ka tsaya a kai, a san ka a kai, sannan kuma idan za ka yi shi da kyau da inganci, kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya tsaya a kan halittunsa, ba ya gyangyaɗi ma balle bacci, ba ƙaƙƙautawa, kulla yau mai zuwa fi sha'an, shi Allah kullum yana cikin hidimarku. Allah bai siffanta da gyangyaɗi ba, bai siffanta da bacci ba, yo ina ya zuba ku kuma da gaske yake yi? Ba zai yi ba, saboda rauni ne. Haka yana tsaye, kulla yau mai huwa fi sha'an, kullum yana cikin ba da umarni subhanahu wa ta'ala. Sannan Allah idan zai yi, yana yi da kyau ne, yana inganta abin da zai yi subhanahu wa ta'ala. To daga cikin siffofin Allah Maɗaukakin Sarki akwai siffofin da ya halatta bayansa su kokkoya, irin siffar ilimi, irin siffar haƙuri, irin siffar afuwa, irin siffar gafara, irin siffar jin ƙai, irin siffar kaza, akwai siffofi. to har irin wannan yi da gaske wa huwa al-haqqul mubin haka Allah da gaske yake kuma ku zama masu tsayawa ku yi da gaske to shine sai kaga mutun ya cimma abubuwa da yawa cikin kankanin lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير مؤمني مي قرفي يافي الهيري كما الله يافي صنسا سمو ده مؤمني مي روني ملالاتي كسالله يتي كو ده شي ما ملالاتي ان ده ايمانين yana nan akwai alheri tare da shi tunda akwai imani amma dai Allah ya fi son wanda yake yi da gaske wanda yake da ƙarfi jajircacce Allah ya fi son sa baka ji ba washi na cewa Allah ya ce tashi in taimake ka ba baka yi nazari akan wannan batun ba waye kaga ya tashi yayi da gaske kuma ya wulakanta duk wanda yake da gaske in dai abin kirki ne yayi da gaske to zai ga Allah a cikin lamarinsa duk wanda kaga ya galgalce to da bai da gaske ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ce ihris ala ma yanfa'uka ka kwadaitu ka dage ka jajirce akan abin da zai maka amfani amfanin duniya ko amfanin lahira wasta'in billahi ka nemi taimakon Allah dabaraka da wayanka ba za su kai ka ba sai Allah ya taimake ka wala ta'jaz annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka ji raki kar ka ji gazawa kar ka ji ba za ka iya ba to duk wanda ya gamu da wannan jinya ta al-ajiz to dole wasa sai ya shiga cikin lamarinsa dan haka mu cire wasa shi wannan mu dauke shi shi ma darasi in ba wani abu da muka ce sai wannan yau kowa ya je yayi tunani ya ga ya za a yi cire wasa a cikin rayuwarsa saboda wasa yana lalata rayuwa wasa yana hana nasara a cikin rayuwa kama wani wasan ne gaba ɗaya ma hanyacin abincinsa wani mawaƙi ne wani ɗan ƙwallo ne wani ɗan drama ne wani dufa wasa ne wannan wani ɗan kokuwa ne wani ɗan dambe ne wani ɗan shaɗi ne wani ɗan duwai na kuma fi wasa ne sannan wani kuma su ne cinsa su ne shansa su ne mafarkinsa su ne komansa da tunaninsa da sa'insa labarinsa su ne kuma wasa ne ba gaskiya ba ne kaga wani abu tunanci haka za ka ga wasu yara mata ana hira da su in suna cewa wai sun nemi izinin iyayensu sun ba su je su shiga wai cikin ƙungiyar ɗin fim wai uba da hankalinsa uwa da hankalinta kai gara ma uwa akan uba ita uwa ba mamaki in ta ba da izini to me abin mamaki ai dama ita da tausayi aka san ta ba da tarbiyya ba ba ita aka dora alhakin tarbiyya ba ita aka dora alhakin tausayi saboda shine dabi'arta kuma ita ta dalilin tausayin ma za ta iya sangartar da yar tana tausayin ta sai ta sallama ta tana tausayin ta sai ta bata kowace irin dama dalilin tausayin ne yasa mata ba sa iya rike mana yaya su kadai sai da namiji tsayayye da an ce yar mata ce an katta saboda tausayi suke da shi tausayin yana hana su datse amma namiji a ce wai shine ya ba yarsa izini ta je ta shiga fim yana raye yana gani ta je tana fim ka haifa saboda baka san dadin da ba ka haifa ka bai wa duniya wannan abun akwai kayan bakin ciki a cikinsa babu wani alheri a cikinsa me suka koya mana me ne suka koya mana babu da suka koya mana sai barna in dai koyarwa ne na alherin lahira da ita ce dalilin ta muka zo duniya ba abin da suka kare mu da shi sai ƙarnar da suka haddasa a ban kasa ba ƴar kadan ba bai dumbin yawa da kalaman batsa da comedies na rasar kunya na batsa da buɗe tunanin yara ƙanana ba su tashi akan kashin su ba duka kuma wasa ne rigar ta wasa ce takalmin na wasa ne gidan na wasa ne kujerun na wasa ne motar ta wasa ce direban na wasa ne kai sarki ma da rawani ana busa algeta na wasa ne wace irin rayuwa ce wannan sanan maganar da za a yi ba ta gaskiya ba ce ta ƙarya ce in ka faɗa kai kuskure ma sai a kashe kamera a sake nanatawa sai ka yi mai kyau a ce wannan shine zai wuce saboda ba ta gaskiya ba ce ba so ba magana ce da take fita daga zuciya ba magana ce da aka ɗora ta akan harshe amma a zo a kama ƙwaƙwalen mutane a zo a taru wai magidanci da shi da ƴaƴansa da matansa a haɗuwa a gaban talabijin wai ana daɗin kowa ko ana labari na ko ana kwana ta saboda wasa ne kuma har a ce wai an yi wai akwai wani guri da wani abu ya faru wai kowa sai da ya kuka kaji lalacewa wasa ne to me yasa za mu shagalta da wasa nisa ko wanda zai shagala da kwallo ba shi da aikin yi sai kwallo kawai ya je a bigi can a dama can a buga can a buga can a yi wane ne a faɗi can a tafi mata can a tafi wane ne gaba ɗaya shi ya zama captain ya zama coach ko so da wayarsa da maganganunsa da kominsa duk akan wannan al'amarin ne ba lallai sallah ta samu nutsuwarsa ba so daga baɗe tunaninsa yana kan wannan hidimar kuma wasa ce iya gasken fa shine a ce wani ɗan majalisa ya ɗora kofi a je a ta ɗirkan roba a yi sati biyu ana ɗauki ba daɗi ana rigima ana zage-zage ana fitina ana wulakanta salloli daga ƙarshe a yi tafi sun ci kofi a ɗauki kofin 50,000 a basu su je kuma su ajiye shi sai baɗi me gaskiyar a ciki ba kofin shan ruwa ba me gaskiya a ciki wasa ne ba gashi nan kofin duniya ba wasa ne in an zo an yi shekara huɗu a hannunku sai a sake karɓansa in wasu ci a ba wasu kuma duk kun shekara huɗu da shi a zo kuma duk a sake bugawa shikenan a karɓa a hannunku a ba wanda suka ci shikenan da mutuwa na haya wa ma yuhlikuna illa dahr wannan ita ce rayuwar afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un Allah ya tsammanin ku mun halicce ku kawai haka banza takaka ba wata manufa ko ba za ku dawo ba kun zo kenan fa ta'ala Allahul mulkul haqq Allah ya ce Allah ya fi karfin a ce haka kawai a banza yake al'amarin sa al-malik wanda yake mamallaki al-haqq na gaskiya Allah gaskiya ne komai nasa gaskiya ne ya wuce a ce haka kawai yayi wannan abun babu manufa haka abasal to ku ciyaya duk wanda sallah bata mamaye zuciyarsa ba duk wanda sallah bata zame masa kewa ba duk wanda sallah bata zame masa farin ciki ba ya lalace mu duk wanda ya sa wasa a zuciyarsa to sai wasan nan ya haura sallah sai ya zama wasan ya mallaki zuciyarsa don haka ya fi jin daɗin wasan akan sallah nawa suka wulakanta sallar la'asar nawa suka wulakanta sallar magariba nawa suka bar sallar juma'a saboda wasan ya fiye musu sallar ina mutum zai abin kirki sai an kafe kayi kulo da ƙasa sannan ka ɗau darasi to mu ajiye wasa mu dauki gaskiya duk abin da zaka yi kai gaskiya kicinan duk abin da zaka yi kai gaskiya kai shi kuma da gaske in ba da gaske bane ka bar shi ko neman aure ne kai in ka san ba da gaske kake ba ka tafi in da gaske kake ka je ka bi procedure ka bi protocol mallan ai abin da ya kamata ba da gaske kake ba kama hanya kake ko baka ji ba ko me kai da gaske in kuna so ku zama mutanen kirki masu amfani wallahi sai kun yi da gaske amma in dai za ku dinga yi da wasa haka shedan zai dinga wasa da hankalin ko ba za ku abin kirki ba shi yasa mai wasa sai kirga maka ya ce maka da yayi kafinta yayi shushaina sannan ya zo shi ya gadi sannan ya zo kuma ya taba tallarake sannan ya taba yin kaza ya kirga ma sannan a 11 amma da yake babu abin da ya tsaya yayi da gaske yanzu gashi nan alalaci akan benci bai komai ba sai ya ce ya taba yin sannan a 12 ba abin da yayi da gaske ya wulakanta kansa kawai shekaru kuma tafiya take Allah ya sa mu fahimta.
Amin.
Allah ya ce wa inna sa'ata la'atiya. Kuma lallai al-qiyama la'atiyatu. Wallahi za ta zo. Tana nan tafe babu ko shakka. Inna sa'ata la'atiyatu la riba fiha. Inna sa'ata la'atiyatu akadu ukhfiha. Wa inna sa'ata la'atiyatu lallai al-qiyama mai zuwa ce za ta zo ta. Fastahi safhal jamil. Allah ya ce kai yafiya yafiya kyakkyawa as-safh suka ce huwa tarku at-tasribi wal-lawm wal-i'rad 'an adh-dhanb abinda ake nufi da as-safh shine wato barin zargi da kawar da kai daga laifin mai laifi shine as-safh Allah ya ce wa qilihi ya rabbi inna ha'ula'i qaumun la yu'minun fasfah 'anhum wa qul salamun fasawfa ya'lamun fadin Allah madaukakin sarki inna ha'ula'i qaumun la wadannan mutanen ne da ba za su yi imani ba Allah ya ce fasfah 'anhum kai musu afwa kai yafe musu wa qul salam kace musu salamun alaikum fa sawfa ya'lamu dasanu sallu wanda ba su imanin ba Allah yake ka yafe musu menene a ciki ba su imani ba su suka ce maka mawaki su suka ce maka tabbe su suka ce maka tatsuniya ce su suka ce maka makaryaci wannan abubuwa sun maka ciwo sun dame ka kuma Allah ta'ala yake fa'fu anhum wasfah kai musu afwa ka kauda kai su inda ba su yi imanin ba Allah ya ce fasfah anhu ka kauda kai wa qul salamun kuma ka ce salamun alaikum fa sawfa ya'lamun Allah ya ce Allah ne zai hukunci akan su su sani da sannu a wani wuri Allah ta'ala ya ce fa'fu anhu wasfah inna Allah yuhibbul muhsinin kai musu afwa ka kuma kauda kai Allah yana son masu kyautatawa to a wannan ayar sai Allah ya hada zakanin afwa da kuma as-saf idan kowanne ya zo shi kadai zai dauki ma'anar dan uwansa afwa ita ce as-saf shine afwa amma idan suka hadu kamar anan fa'fu anhum wasfah to kowanne yana da ma'anarsa afwa tana nufin rashin daukan hukunci idan an maka laifi kuma kana da ikon ka dauki hukunci barzancan baka da iko sai Allah ya isa ba wurin sa ake tsammanin afwa ba wanda yake da iko ya dauki hukunci danka ne ko matarka ce ko yaronka ne na shago ko ma'aikacinka ne na kamfani kafi karfinsa ko mai gadinka ne ko hadiminka ne a gida yayi maka ba daidai ba ko tai maka ba daidai ba laifin da ya kai ka dauki hukunci ka zartar da hukunci marar dadi To abin da ake nufi da afuwa anan shine rashin yin hukunci. Shine afuwa. As-safhu kuma abin da ake nufi da as-safhu shine cire abin daga zuciya. An gane ko? Cire abin daga zuciya. Ta iya yuwa ka yafe ba za ka ɗauki hukunci ba, shi ne ka yi afuwa kenan, amma abin yana ƙullarka. Shi da kansa zai ce, ka ai abin da wani yamin in na tuna baƙin cikin da nake ji, ka wannan ba zan manta ba. Ko ya ce, na yafe masa amma ba zan manta ba. To, kaga wannan yake ce, afuwa babu saf. Ka yi afuwa, ka yi safku. To shi ne ka yafe kamanta. Ka yafe kamanta. Shi ne fa'afu anhum wasfa. Kai musu afuwa kuma ka cire abin daga zuciyarka. Ka bar riƙo. Duk wanda yake da siffofin nan guda biyu, to yana cikin muhsinai. Allah yake inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah yana son muhsinai. Waɗannan ayoyi fa da ake kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi afuwa kuma ya cire tunanin damuwar daga ransa, ana nufin fa akan kafirai ne waɗanda suka ƙaryata shi. Amma yanzu musulmi ɗan uwanka ne zaka ce har abada ba za ka yafe musulmi. Wa wani ai har abada. Wani ma ya mutu ka ce ba za ka yafe masa ba har abada, da in kabarinsa yana cin wuta ba zan yafe ba. Kuma musulmi ɗan uwanka, wani irin baƙin hali ne wannan? In dai kafirai da suka dubi idon Annabi suka ƙaryata shi, suka ce masa mahaukaci, suka gaya masa duk maganganun da mun karanta da ku anan, kuma sai da ranku ya ɓaci. Yanzu tare da haka a ce ya musu afuwa, kuma in yi afuwar ma ya cire abun daga ransa. In dai har Annabi za a lallashe shi da irin wannan, yanzu kai kana musulmi a ce ba za ka iya afuwa ba. Wani ma ɗansa ne da ya haifa a cikin safa, ya ƙi yafe masa. Menene yafewa? Shine bai ɗauki hukunci a kansa ba, amma ya yi watsi da shi, ya iya cire baƙin cikin daga ransa. Suna nan wanda zai ce maka mahaifinsa shekara huɗu bai kula shi ba, wani ya ce maka mahaifinsa shekara takwas bai kula shi ba, ko kwanan nan wani ya aiko takarda makamancin wannan. To me yasa ba za ka yafe ba? Me yasa ba za ka yi afuwa ba? Idan ba ku manta ba, Allah ya ba mu labarin sayyidina Abubakar. Lokacin da aka wana na Aisha Kadafi, akwai wani yaro da ake ce da shi Mistah. Mistah ɗin nan ɗa ne ga Abubakar, ɗan ƴar uwar shi mace ce. To Abubakar kawunsa ne. Don haka Abubakar shi yake ɗaukar nauyin Mistah, saboda Mistah mutumin Makka ne, ya yi hijira Madina, ba shi da komai. Daga shi har jati masa, su Abubakar shi ne yake ɗaukar nauyinsu, matsuguninsa, abincinsa, tufafinsa, ɗawainiyarsa, shige da ficensa a cikin dukiyar Abubakar. Da aka tashi yaɗa jita-jitar ƙazafi wa na Aisha radiyallahu anha, Mistah sai ya faɗa cikin irin waɗannan masu yawo da jita-jita. Kun san wasu suna da yawo da jita-jita, zuciyarsu wankakkiya ce, amma ‘yan ɗibansu tori ne. Haka wani shi Allah ya yi shi ɗan barbaɗa ne, ɗan ƙila wa ƙala. Bawu ya yi dizance zai ɗauka kuma zai kai shi gaba. Kuma ba lallai ne a cikin zuciyarsa akwai wata mummunar manufa ba. Kawai shi ɗan surutu ne. Wasu haka Allah yake yi so. To irin wannan mel-mel bakin. Sai ya je shi ma ya faɗa cikin masu yaɗa irin wannan zance. Yi wallahi an ce kaza-kaza. Kun ga ƴar uwarsa ce, ƴar gidan kawunsa ce ma. Amma da shi ake surutu. To lokacin da abu ya fallasa, aka fara fallasa waɗanda ake jin wannan batu daga wajensu. Saraf sai a kunnanna na Aisha, kuma daga bakin uwar Mistahu, mamashi ita ce ta kasa haƙuri, ta furta na Aisha ta ji cewa Mistahu yana cikin waɗanda suke tallata wannan zancen, kuma lokacin al'amari yayi zafi. Da haka zance ya fita, sai Abu Bakar ya samu labari. Bayan Allah Maɗaukakin Sarki ya saukar da ayoyi, ya wanke na Aisha, ya warkar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kawo haske garin Madina, sai Abu Bakar sai ya ce, to shi kuma Mistahu, wallahi na cire masa subsidy. Mistahu ba tallafi. Abu Bakar yayi rantsuwa yake, wallahi Mistahu yace, na yaye ka daga cikin arzikina, ka je can, tunda ni za ka ciwa mutunci har cikin gidana, to ka je ka karata ga duniyan nan. Ai, Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga wannan lamarin. Yanzu ku duba wannan abin da ya faru. Mistahu yayi laifi ko bai laifi ba? Mistahun nan fa sai da akamar bulala 80 ta kazafi. Yayi laifi ko bai kai laifi ba? Karami ko babba?
Babba.
Ayyar zahu gane munin laifin matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam. Ta haka ya cutar har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan yar kawunsa ce, ya cutar da zuriyarsa, ya bata zumunci. Sannan kuma yana karkashin alfarmar ubanta, bai dubi alfarmar da ake masa ba. Wannan shine kaza ta ci ta goge. Abu Bakar wannan abin ya masa ciwo. Kuma ku duba bawan Allah irin Abu Bakar, wanda sai wato sai an matsa ransa yake ɓaci. A tsoron ya ɓaci ma, ba zai ɓaci ba, sai an matsa, amma ransa ya ɓaci kuma ya ɗauki wannan matakin. Ku duba abin da Allah ya ce. Yace, wala ya'ta li ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Allah yace, kar waɗanda Allah ya ba su dama daga cikinku, ya ba su ɗan abun hannu a cikinku, ya ba su ƙarfin iko a cikinku, ana yi fa da Abu Bakar ne. Amma kun san shi Al-Qur'ani littafi ne da yake cike da fasaha. Da Abu Bakar ake magana, amma yanzu duk wani wanda ya yi fushi da shi ake magana, duk wani wanda ya kiyafewa da shi ake magana. Kar wani a cikinku Allah ya ɗaukake shi har ya yi rantsuwa cewa ba zai bar, ba zai taimaki makusancinsa ba. Koda ya ce shi da shi har abada, ba zai yafe shi ba, ba zai ƙara masa ba. Ko ɗan uwansa ko ƙaninsa ya tsine masa albarka, ya ce ba zai ƙara taimakonsa. Ko wani ɗan ƴar uwa, ko wani ɗan ɗan uwa, ɗan baffa, ko ɗan kawu, ko ɗan kaza, dangi ne, amma ka zo kana rantsuwa ka ce ba za ka taimake shi ba, ko ka ja layi ka ce ka ja layi ba za ka taimake, kuma duk yadda aka yi juyin duniyan nan ba za ka yi ba. Allah ya ce kar ku yi haka. Wal masakin, kuma ga sunan mabukata ne, kun bar su a cikin wahala saboda kun yi fushi da su. Wal muhajirin, kuma irin Mistahu daga Makka ma ya dawo Madina ya yi hijira. Ka duba Allah mai godiya, laifin da Mistahu ya yi dinnan, Allah bai lalata hijirarsa ba. Wato haƙuri yana wajen Allah, kuma da gaske ne yafiya tana wajen Allah. Shi yanzu Allah da aka yi wa laifi lamba ɗaya, shi ne yanzu yake lallashin kuku. Wal muhajirina, kenan hijirar Mistahu tana nan, ladansa yana nan, an karɓa laifinsa, bai sa an rusa hijirar ba. Inda irin kuna ce to hijirar ma an watsar da ladar. Allah ya ce, wal ya'fu wal yasfahu, su yi afuwa, ma'ana kasa ɗauki hukunci, kenan a dawo da tallafi, a dawo da subsidy, a dawo da subsidy. Wal ya'fu, su yi afuwa, kasa ɗauki wannan matakin. In sun ɗau matakin shi ne sun yi hukunci, to su yi afuwa, kasa ɗauki wannan matakin. Allah ya ce wal yasfahu, sannan su cire abin daga ransu. A wuce wajen. Da haka in za a ja layi, ba alherin za a ja wa layi ba, laifin za a ja wa layi. Kai kana cewa ka ja layi wa alheri, ba a ja wa alherin layi. Laifin da aka yin ne, wannan damuwar ita za ka ja wa layi, ta wuce. Ya za ka yi, idan Allah ya jarabe ka da ɗa mara ji, haka za ka yi ta addu'a. Idan Allah ya jarabe ka da ɗan uwa mai galauci, haka za ka yi ta haƙuri kana addu'a. Akwai ranar da za ku rabu? Akwai ranar da za ku rabu? Za ka zo ka yi kukan zuci. Idan kana fushi da mutane, idan kana la'antar mutane, idan kana watsar da makusanta, saboda wani mummunan hali da Allah ya jarrabe su a rayuwa, a dalilin wannan kai ka ɗauki wannan matsaya, za ka yi kukan zuci wata rana. A yi haƙuri. Wal ya'fu wal yasfahu, sai Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, wani abin shi ya daga hankalin Abu Bakar. Kun ga wancan umarni ne, su yi afuwa, su yi rangwame, su cire abin daga rai, umarni ne. Amma abin da ya daga hankalin Abu Bakar har ya yi kuka, da Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ko ba kwa so Allah ya gafarta muku? Ma'ana kenan akwai abin tsoro in ka ce kai ememe ka ce kai ba za ka yafe ba, akwai abin tsoro ba ka san me Allah zai shirya maka ba. Masu kafewa ce ba za su yafe ba, ga abin da Allah yake cewa. Tunda Allah ya faɗi haka, to in ka ci gaba da kafewa ba za ka yafe ba, in ka ci gaba da kafewa kai shi kenan daga nan har abada, abadan ma sai an ce mata abada. To abin da Allah yake cewa ku kiyaye, ku kiyaye fa, ba kwa san ko Allah ya gafarta muku? Ba kwa tunanin cewa wannan matsayar ta ku za ta iya ja Allah ta'ala kuma ya ɗau matsaya? Wallahu ghafurur rahim, shi fa Allah mai yawan gafara ne mai jin ƙai. Kai laifin na mai ma aka maka, kai yanzu ɗanka ne ya maka laifi, ko kuma ƙaninka ne ya maka laifi, ko ɗan babbanka, ko ɗan kawunka, ko matarka, ko ɗan ƙanwarka ya maka laifi, wala Allah shi kadai ne ya maka laifi yanzu ka kulle shi. Ka san mutum nawa suka yi wa Allah laifi? A garinku za ka iya kirgawa? To ka gani? Amma bai yanko sama ba, bai tsaga ƙasa ba, bai halakar da garin da ruwan sama ba, bai gangaro duwatsu sun murkushe garin ba. Duk kuma zai iya. Yaya kai ka kasa haƙuri da mutum ɗaya ko mutum biyu? Alhalin Allah maɗaukakin sarki ya yi haƙuri da dubban miliyoyin halittunsa masu saɓa masa. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam fa'afu anhum wasfah, shi ne fasfashi safhal jamil, ka yi yafiya, yafiya mai kyau. Yafiya mai kyau ita ce wacce za ka cire daga cikin zuciyarka gaba ɗaya, kawai ya wuce, an wuce wajen. Jama'a ba wanda ya mori rayuwa irin wanda ba shi da riko. Ai mai riko bai ji daɗi ba, domin shi riko yana hana bacci, riko yana hana cin abinci, riko yana hana farin ciki, ba cututtuka ba ne. To dan me za ka sababa wa kanka cuta? Idan mutum mai zuciya ne mai riko, shekaru kaɗan sai ka ji an ce ya gamu da suga, da hawan jini, da hawan gishiri, da hannun wane ne, sai ka ji gaba ɗaya abubuwa sun fi, saboda me? Saboda riko da haushi da baƙin ciki da yake tara wa kansa. Baya iya yafewa ya cire, a'a shi ya samu, ya sa na wannan, yasa na wannan yasa na wannan yasa har zuciyar ta yi baki ta yi duhu ba zai gushe ba sai ya game da cututtuka ƙwayoyin cututtuka sun shiga sun dame shi ko sun taba masa tunani ko kwakwalwa saboda damuwa da yake sa wa kansa kaga cuta ce mutum yake gayyato wa kansa ta zama garau Allah ka sa mu cika da imani
amin
Allah ka haska mana zukatanmu
amin
ubangiji Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya
amin
abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka tara mu cikin ladansa abinda nayi kuskure Allah ya gafarta mana
amin
sannan akwai sakon marayu ya iso daga protocol Umar Hassan Tagwai a naira 100,000 Allah ya saka da alkhairi
amin
Allah ya ji kan mahaifa
amin
Allah ya sa a mizani
amin
sannan ina ba ku hakuri gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu talata kenan ko
na'am
to gobe idan Allah ya kai mu za mu dan huta
na'am
idan an sha ruwa za mu dan huta sai jibi laraban Allah ya kai mu sai mu zo mu ci gaba da karatu gobe mu dauki hutu amma babu laifi wuraren da ake tafsiri kuma to babu laifi aje a ci gaba da samun lada a wajen mu dai gobe nan zamu huta insha Allah sai laraba Allah ya muku albarka baki da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab اللهم إنا نعوذ بذاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله